بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بايميكا ديكا يبو جنجنا دبنجر ماغا الله سبحانه وتعالى واندا اتكين صارنسا يكاوم وانا مسلاتي واتو مسجدو الدعوة والإرشاد اتكين وانا برنينا نياني جيا مالمين ميومن جارا مو نجيريا ناسا بچوا برنين تاريا تو سينار بچوا برنين تاريا نياني to malamin mu sai mun gyara cewa a'a nan kan babban birni ne Niyami a nan kasar Niger. Allah madaukakin sarki ya kara wa wannan kasa da al'umman sa albarka. Kamar yadda malamin mu Sheikh Suleiman al-Imamu mu ya gabatar a wannan safiya, zamu yi tsokaci ne game da abin da ya shafi wato rayuwar aure ko kuma rayuwar da ya mace a yi wato gidan aure. Babu shakka yana da kyau mu sani da cewa duk wanda yake son ya samu nasara a rayuwarsa, musamman wanda Allah ya kaddari ya kai lokaci da zai iya zama da abokin rayuwa a matsayin ma'aurata, to zai samu babbar rabo da cin nasara a cikin wannan zamantakewa ta aure. Shi yasa a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar, haka sauran ashabu sunan da masani duk sun fitar da hadisi, hadisi ne tabbatacce. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labarin wasu mateku, ina ganin ai nan kuna kusa da Sokoto ko da haka an fahimci jami'in yawa ko muke magana to wasu mata wato da suka ci nasara a rayuwar duniyar nan tun daga al'umman da suka gabata har zuwa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai manzon Allah ya buga mana misali da wasunsu. To waɗannan misalai da annabi ya buga, idan muka dube su muka yi nazari a cikin wato dalilin da yasa manzon Allah ya buga misali da su a cikin rayuwa, za ku ga sakamakon zaman gidan aure da suka yi. Shi yasa babu wata mace da za ka ki zaman aure kuma ta yi tunanin za ka ci nasara a duniyar nan, to balantana kuma a ranar lahira. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kamar yadda ainihin wato Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara mushi yadda, yake ba da labari yace kamala minar rijali kathir, kuma ana iya karantawa da kamula minar rijali kathir. Manzo Allah yace an samu mazaje da yawa wanda suka kai mataki na kololuwa wajen cin nasara saboda addini da suka yi riko da shi da kuma irin gudunmuwan da suka ba wa addini. Amma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walam yakmul minan nisa'i illa asiyatu imra'atu fir'aun, a cikin mata kuwa ba a samu matan da suka yi fice suka samu kaiwa irin wannan mataki da za a ce sun yi kafada da maza wajen cin nasara a rayuwarsu ba, sai wata mata da ake kira Asiya, wato matar Fir'auna. Kowa dai ya san labarin Fir'auna ko? To Fir'auna yana da wata mata mai suna Asiya, manzon Allah sai ya buga misali da ita. Na biyu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa Maryamu bintu Imran, sai kuma wata mata da ake kira Maryam ƴar Imran, ita ma Maryam kowa ya san ta, ita ce uwar annabin Allah Nabi Isa alaihi salam, wanda kristoci a yau kaji suke cewa Mary ko Mother Mary. Ana fahimta ko? To wannan mata manzo Allah yace ita ma ta kai, wato kamar a ce mace wacce ta yi kafada da maza wajen kaiwa daraja ta kururuwa. Sannan sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wa inna fadla Aishata ala nisa'i ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Misalin uwar muminai As-Sayyida Aisha ƴar Abu Bakar As-Siddiqa binti Siddiq, Allah ya kara mata yadda. Manzo Allah ya ce misalin ta akan sauran matan duniya, to kamar misalin wani abinci ne mai daraja a wajen Larabawa wanda ake kira da At-Tharid. Malamin mu yace yana fassara shi kamar a ce abinci ne wanda tuwon wannan abincin da miyan abincin duka nama ne. Wala drama ya fi kowa fahimta karatun da ya ce su kenan. Wato tuwo ne za a rinka sa nama ana dangwala, amma da tuwon da miyan duka nama ne. Ina fatan fahimta. To kun ji ana ma hadawa ko? To manzo Allah sai ya buga misali da wannan abinci yace haka Aisha take akan sauran mata. Wato ita ma ta yi fice, ta yi zarce teniya. Yanzu malam da ya tashi da yake mana bayani game da ilimi, kun ji irin abubuwan da ya rinka ambata na ainihin wato matsayi na irin su As-Sayyida Aisha wajen ilimi. To idan muka dubi waɗannan mata da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata, ko kuma kafin sannan akwai wata riwaya mai shigen wannan hadithin wanda ya zo a cikin littafin Al-Kashf wal Bayan an tafsirin Qur'an na ainihin wato At-Ta'labi. At-Ta'labi an fahimta ko? Ya kawo lafazin hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kamala ko kamula min ar-rijali kathir wa lam yakmul min an-nisa'i illa arba, sai ambata ya ce Maryamu bintu Imran wa Khadijatu bintu Khuwaylid wa imra'atu Fir'aun Asiya bintu Mazahim, sai ya ce wa Fatima bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ambaci waɗannan, amma malamai sun tabbatar da cewa wannan lafazi bata inganta ba. Ingantacciya ita ce wancan da muka ji a cikin hadisin Bukhari da Muslim. To waɗannan mata, abu na farko da nake son mu ainihin wato fahimta cikin tarihin ko dalilin da yasa Annabi ya ambace su, sun kai ga cin wannan nasara ne a matsayin su na matan aure. Kaga babu wata mace da take zaman gidan aure a cikin su. An fahimta ko? Irin yadda a yanzu ake samun wasu fitsararru suke neman su ainihin wato lalata wannan irin tsari na addinin mu, musamman mu musulmai, saboda sun fitsare suna neman su rinka ainihin wato fitsarar da matan musulmai, su nuna musu zaman aure ba wani abin a zo a gani bane, babu ma wani mahimmanci. Ya za a yi ke bari kawai wani mutum ya zo yana baki doka yana cewa kar ki fita nan ki zauna nan, a daidai lokacin da shedaniyan a sanda kike wannan magana ga wani nan kuma a gabanta yana cewa yi shiru faɗi kaza kuma tayin ta faɗa, ko kun fahimta? To akwai albarka a zaman gidan aure, shi yasa waɗannan matan da Annabi ya ambata dukkansu sun samu wannan daraja ne sakamakon zaman gidan aure. Malamai sun fitar da wasu hikimomi da dalilai masu yawa da yasa ainihin wato Annabi ya buga misali da su. Daga ciki Al-Imam Ibn Kathir a cikin ainihin wato Al-Bidaya wan Nihaya da yazo yana bayani game da waɗannan mata da Annabi ya ambata, da ita Asiya matar Fir'auna da Maryam wato uwar Isa alaihi salam da ita As-Sayyida Aisha, sai ce idan kuka duba waɗannan mata sun ba da gudunmuwa masu tsoka wajen tsayawa, wato irin tsayuwa na uwa ko tsayuwa na matan aure ga manya-manyan annabawan Allah. Da haka Maryam ita ta yi rainon annabin Allah Annabi Isa alaihi salam. Asiya matar Fir'auna ita ta yi rainon wa annabi Musa alayhi salam. To abinda nake son mu lura da ya ambata anan sai ya ce asar da suke renan su suna yara kanana suna renan su ne a matsayin dama sun zama annabi ba annabawa bane da haka ba su ma san su waye ba amma saboda sun dauki ragaman wato gudunmuwa da aiki da yake akan su a matsayin su na uwa sai suka yi tarbiyyar su kai ka ce dama sun san Allah ya zai zabe su ne a matsayin annabawa da haka ke ma a matsayin ki na mata aure da kike karkashin igiyar aure a karkashin miji to ƴaƴan nan da suke gaban ki ki ba da kula da game da tarbiyyar su baki san su wane ne sunan gaba ba irin yadda waɗancan matan suka tarbiyyanci waɗannan har suka zama annabawa yau kana ji annabi yana buga misali da su wala Allah ke ma ɗan nan da yake gaba gare ki wani babban malami ne nan gaba a cikin al'umma idan kuma Allah ya taimake ki kika haifi malami da kike tunanin zai zama darajarki yanzu muka gama ji malami karantar da mu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa malamai sune magada annabawa al-ulama'u warathatul anbiya su annabawa ba su bar gadon kudi ba fa wa innal anbiya lam yuwarathu dinaran wala dirham abinda suka bar gadon shi shine ne al-ilm faman akhadha bihi akhadha bihawzin wasir dan haka wala alla wannan tan da kike raino zai zama wani babban malami wala alla wannan yarinyar nan da kike raino ita za ta zama mata ga wani babban malami da za su yi wa addini gudunmuwa to me kike tunani idan kika tozatar da tarbiyyar shi me kike tunani saboda san zuciyanki selfish interest haka ne anan kuma saboda interest yawa saboda naki ra'ayin sai kika ga cewa me to ya ma yi da abin da zai yi mana ga ayyan nan ma na watsar sai kika tsallake kika yi gaba kika je kika fitsari wallahi ki biyo baya abin da zai zama karshen rayuwarki kuma ku duba duk inda irin waɗannan mata suke da ba su girmama wato mutuncin aure da suka yi ba suka zabi fita a gidan aure su je su zaman kansu su zama suna cin gashin kansu suka wulakanta da ƴaƴan da suka dauka cikin su a mahaifan su suka tsuguna suka haife su suka fifita su zubar da waɗannan yaran a bisa su je su ra'ayi da ƴan duniya suka bi ƴan fina-finai suka yi ta yawon duniya ka je ka ga karshen rayuwar ai yanzu malam ya buga mana karshen rayuwa wata baiwa Allah wanda dukkanmu nan na san sai da abu ne ya bamu sha'awa kana ji a cikin kalmomin da ta gaya wa malam tana cewa wallahi ina son Allah matar da take zaman aure ta biyayya miji za ta ce tana son Allah sai dai ta ce tana son waɗancan Nollywood din masu fina-finai da mawaka da waɗannan fitsararru Allah ya kiyaye to kaga dai waɗannan mata sai suke tarbiyyar annabawa ana fahimta har al'amarin su ya zama abin da ya zama to abu na farko da zamu lura har ila yau shine daga cikin babban gudunmuwan da wato Asiya matar Fir'auna ta bada ku duba duk da kangaren mijinta wanda sai da ya rinka bugun kirji yana cewa ana rabbukumul a'la sinanne ne tun daga duniya har lahira ga yana Allah ya bar gawar shi domin ya zama misali ga mu ƴan baya matar irin wannan lalataccen mutumi ne Asiya fa amma duk da haka sai da ta kai labari to ke mijinki duk rashin kirkin shi duk rashin mutuncin shi ya kai na Fir'auna ashe in kika yi hakuri a karkashin shi za ki iya cin nasara a rayuwarki shi yasa hakuri a zaman aure jama'a al'amari ne mai matukar girman falala annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya bayyana wa sayyida Aisha da ta tambaya ta ce mazaje suna da dama akan mu suna zuwa jihadi tare da kai su je su samu mutuwar shahada wai mu yane ne ya labarin mu ne manzo Allah ya nuna musu cewa wannan zama da suke yi a gidan aure da bin Allah da suke a karkashin bin aure da aikin hajji da suke yi wannan yake zamowa darajar lada na yin wato wanda ya jihadi fi sabilillah to ita mace kuna ganin idan ta zauna a gidan aure asara kai kenan ko ta ci nasara ta ci nasara dan haka mu yi hakuri kuma duk abinda mutum zai ci nasara to dole yana buƙatar yayi hakuri a cikin shi innan nasra in haka ne ko ma'a sabr lallai cin nasara yana tare da hakuri bayan wani ɗan lokaci sai kiga Allah ya sanya albarka a cikin ƴaƴanki sai ki wayi gari sai kiga sun zaunar da ke sun ce kike shingida ki kwanta sai dai kawai ki rinka faɗin kaza nake so su kuma suna miki amma in baki hakura da wannan wahalan tarbiyyan ba zaki iya cin wannan nasara nan gaba akwai matan da a yau ni na san labarin su wala'alla kuma kun fi ni sanin wasu wanda a yau suna cikin kuncin rayuwa amma kuma ƴaƴansu sun yi fice a fage mabambanta na rayuwa amma yau ba za su iya cin moriyan ƴaƴan ba saboda ne a san da ƴaƴan ke buƙatar su a matsayin su na uwaye ba su tsaya sun ba ƴaƴan tarbiyyan da ya dace ba da haka yau su ma suna buƙatar gudunmuwar ƴaƴan a matsayin su na ƴaƴan su ƴaƴan kuma sun wulakantar da al'amarin su suna ganin ba su cancanta ba dan shi wance ya sani a matsayin uwa dan ita ta rike shi ita ta kula da shi ta kai gaba ita ne kaza jama'a muna fahimta ko to idan muka gane akwai buƙatar irin wannan hakurin to zamu gane akwai buƙatar mai kyakkyawar zama a wannan gidan auren da muke ciki mai zaman da zamu kwantar da hankalin mijinmu mai zaman da zamu kwantar da hankalin uban ƴaƴanmu ta yadda Allah zai yarda da mu kuma ya bamu nasara tun daga duniya har lahira wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yazo yana yi wa mata wa'azi irin wannan ranar sallah yace mata ku yawaita sadaka saboda an nuna mini wuta naga mafi yawan ƴan wuta mata ne wata mace tace me dalili ya manzon Allah daga cikin abin da manzon Allah ya bayyana yace takfurna al'ashir butulci da mata ke yi wa mazaje da haka ashe biyayya da kuke yi wa maza wallahi ba wai wulakanci bane ba tozarci bane daraja ne daukaka ne da haka ki ƙara kula da wannan ainihin wato daraja ki fatan Allah ya kai ki lokaci da zaki samu mijin da zai aure ki ki zauna ki yi ibadan aure wannan shine abin da muka ga iyayenmu a baya suka yi sai kaga iyayenmu sun yi shekara 40 50 tare da ainihin wato mazajen su me yasa saboda mazajen ba sa musu laifi saboda ba sa samun sabani duk ba shi bane amma sun yi hakuri suka jure shi yasa a yau suke cin albarkan wannan hakuri da suka yi a wajen ƴaƴan su to kaga koda wannan ideology kadai ya ishi mace ta gane cewa lallai rayuwarta a gidan aure to rayuwa ne da ake buƙatar ta inganta sannan duk sanda aka zo za a kulla alaka na auratayya mafi girman fatan da ake yi wa wannan auren daga sanda aka kulla shine me Allah ya bada zama lafiya wato ana fatan inda zaki je din nan ya zan zama zaki kun taba ganin auren da ake cewa Allah ya sa ki je ki dawo lafiya babu inda ake wannan addu'a fatan a je a zauna ne to me yasa auratayya da yawa a yau ba a zama da an je da an dawo wasu auren kasa da wata guda wasu kasa da wata shida wasu ba a shekara wasu ma zaka ga an jima an haifi ƴaƴa an samu ƴaƴa 2 3 5 kai akwai matar da tana da ƴaƴan da suka kai 9 amma kuma wai yau saboda ainihin wato wani rikici ya hada da miji suka yi baran-baran ta fita gidan auren ƴaƴa 9 wannan babu tunani a ciki so idan kuka ji malamai musamman na san mata sukan yawan tambayan malamai ga malaman namu a zaune game da cewa ina fuskantar kaza a gidan aure ina kaza da yawa wasu matan jira suke malamin ya ce musu ku je a raba auren amma sai malamin ya ce ki ƙara hakuri to wallahi yana kaunanki ne saboda wannan hakuri zai jawo miki wani nasara babba to Asiya me ya faru ta zauna karkashin Fir'auna ku dubi dukkan garin Fir'auna din rashin mutuncin shi a gidan shi kai imani da annabin da Allah ya haifu wanda kai tarbiya shi ya zama sanadin shiriyanta har aka wayi gari yau ta zama mumina har tun daga nan duniya Allah ya mata alƙawarin aljanna Allah ya ce iz qalat rabbi ibn li ko indaka baitan fil janna addu'a ta rinka yi tace ya Allah ka gina min gida a aljanna wana jini min fir'auna wa amali ka tsare ni daga fir'auna da mugun aikinsa wani jini min alqaumiz zalimi ta tsiratar da ni daga al'umman shi azzaliman nan kuma Allah ya karba addu'a sai biya mata wannan bukata idan da bata yi hakuri duk da rashin mutuncin fir'auna ta zauna a haka za ta samu wannan daraja haka ba za ta samu ba duk abin da mace take tunanin tana fuskanta a gidan aure na kunci to wallahi wanda yake a wajen gidan aure na matsala yafi wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace. Da haka Asiya ta ainihin wato jure wannan rashin kirki na Fir'auna. Ta ci gaba da ainihin wato biyayya ga ainihin umarnin Allah na zaman aure. har Allah ya daukaka darajarta. Sai kuma ita Maryam uwar Isa alaihi salam au alaihi masalam, ita ma ku duba yayin da ta haifi da kafin ta samu haihuwa kai tayi wa Allah wato magiya cewa Allah ina son ka bani da wanda zan yi tarbiyyar shi ya zama mai bauta gare ka. Ita kawai manufanta kenan. Innaka sami'ud du'a, kai majini addu'a ne ya Allah. Amma me ya faru a lokacin da Allah ya tashi mata baiwan samun haihuwa? Sai ta haifi me? Sai ta haifi afwan kakan Isan kenan ko? Sai ta haifi ya mace, shine tace rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dhakaru kal unsa. Ya Allah gashi na so in haifi namiji in sadaukar da shi a masallaci ya ta aikin ibada. To ashe ke ma a gidan aure idan kina da tunanin cewa Allah ina fatan ka sa in zauna gidan aure in samu ɗa da zai zama mai bauta zuwa gare ka, to kai wani dan ba na abin da zai sa ka samu daukaka, kai ma ke ma ki fice a cikin ainihin wato mata. Amma duk da haka tace alƙawarin da na dauka ya Allah sai na cika. Da haka tace ta ba da shi ga ainihin wato Annabi Zakariya. Al'amarin ta ya kai wato mu'jiza ko karamata ya bayyana har ta zo ta dauki cikin wato jikanta Isa dan Maryam, ita ce Maryam kenan. An fahimta ko? Kuma ta haifi Annabi Isa ba tare da wani namiji ya kusance ta ba. Aga daga nan ya nuna falalan abinda mahaifiyarta ta yi na yi wato tarbiyyanta, ita ma ta zo ta zama wanda ta yi wato hanni, ta haifi Annabi daga cikin annabawan Allah. Yana ɗaya daga cikin ƴaƴan da a tarihi suka yi magana a tsimman goyo. Abu ne wanda yake abnormal a samu jariri yana magana ko? Shi yasa manzo Allah ya ce ba a taɓa samun jariri da ya magana yana cikin tsimman goyo ba sai guda uku. Ɗaya daga cikinsu shi ne Isa ɗan Maryam. Tun daga nan ya fara bayyana cewa inni rasulullah. Daga ciki akwai Jureju, daga ciki akwai wannan mata da ainihin wato aka tura su cikin rami na ashabul ukhdud. To wannan irin tarbiyya da ainihin wato uwar Maryam da ainihin ta haifi Maryam ɗan Isa ta yi, ya kai da ta samu diyar da ta samu irin wannan falala da kuma fice ainihin wato tarihin mata. To sai ita as-sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yadda, kowa ya san irin gudunmuwan da ta bada. Amma kuma ita ku dubi wani jarabawa da Allah ya mata a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba ta taɓa haihuwa ba. Haka ne ko ba haka bane? To amma wannan rashin haihuwan duk da haka bai sa ta yi asaran samun falalan zaman gidan aure ba. Wata matan za ta ce to ai tunda ban haihu da shi ba, me nake ci da shi, kaza 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 kaza, ba haka bane? Kawai sai ta yi bindiga ta yi waje. To shikenan kin yi bindiga da ayyukan ki alkhairai. Ta yi haƙuri ta kuma ci moriyan wannan damar da ta samu, domin ita ma ta zama dama. Haka manzon Allah ya ce mumini komai nashi alkhairi ne. Ajaban li amrul mu'min. Al'amarin mumini yana da ban sha'awa saboda duk abin da ya sami mumini alkhairi ne. In asabathu sarra shakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Aisha Allah ya jarabce ta da rashin haihuwa, sai ta yi amfani da wannan daman, sai ta yi ta koyan ilimin annabta. Shi yasa kaji malam yace hadisanta sun fi 6,000 a sayyida Aisha cikin sahabbai. Idan ana kirga sahabban da suka fi yawan hadisi, kafin a kirga maza 2-3 sai an saka Aisha a ciki. Kaga ashe idan mace tana gidan aure za ta iya yin ilimi da zai amfanar da al'umma. Da haka kuma wani tunani da Turawa suka zo mana da shi na cewa ai idan mace ta yi aure shikenan an lalata iliminta, wannan ba gaskiya bane. Kuma musamman ilimin da zaka ga ake referring to a irin wannan yanayi, ilimi ne wanda ba na addini ba. In ka ji ana cewa mace fa za ta yi karatu ko sai ta gama karatu za ta yi aure, karatun me ake nufi? Shine karatun boko. Amma in haddan alkur'ani ne, idan da malamin haddanta zai ce saura izu ɗaya ta gama, shi kuma mai son auren sai ya zo, ba ma za a nemi shawarar shi ba, kawai cewa za a yi malam gobe za a ɗora mata aure. Kaga da yake ba a ba ilimin addinin muhimmanci ba. Amma in na boko ne sai ka ji ana cewa yanzu tana karatu, shi wancan ba karatu ba ne, wannan ne karatu. To Aisha tana gidan manzon Allah, sallallahu alaihi wasallam anan dai dukkanin karatun da kai tun daga primary har lekol ne ko har jami'a har kai degree har ta zama professor har ta farfashe komai babu wani babu ilimi na addini da ba za ka ji karatun sayyida Aisha ciki ba babu wani wuri a doran duniyar sahabbai da ƴaƴansu jikoki da suka bazu sai da suka kai ilimin Aisha take waye ko ina da haka kaji manzo Allah yake falalan Aisha akan sauran matan duniya kamar wannan abu ne na abdari hadisan Aisha da zaki je kawai ki darasi akai kai ko ma rayuwanta sai kanki sai ki zama wata babban malama da haka za a ainihin wato iya samun ilimi wanda zai amfana al'umma a cikin ainihin wato zaman aure to bayan haka abinda zai ƙara sa mu fahimci muhimmancin zaman aure da kuma gane cewa eh lallai yana daga cikin hanyar da mace take da shi da za ta iya samun aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin al-Imam Ahmad wanda hadisi ne kyakkyawa al-Imam Tabarani shi ma ya fitar a cikin mu'jam dinsa yake cewa idza sallatil mar'a khamsaha duk matar da ta kula da sallolin ta biyar wa samat shahraha ta bada muhimmanci wajen azumtan watanta malamai suka ce an ce shahraha ne saboda mafiya yawan mata an san sukan shan azumi a cikin Ramadan to idan ta sha azumi ba ta yin sakaci wajen rama abin da yake akan ta da zaran an gama azumin amma na san yanzu inda Malam Abdulrahman zai yi tambaya shine malamin iyayenmu mata ko na san daga ainihin wato wannan wata har zuwa Ramadan tambayoyi da za su fi yawa shine waɗanda za su rinka cewa malami ne aka biyo ni azumi bara kai akwai wacce ma za ta ce an biyo ta azumin bara waccan kai ni na san ma matar da take an bi ta azumi shekara 10 wallahi shekara 10 za ka yanzu ba za ta iya tuna guda nawa ne ma azumin da ake binta ba kuma bata ma san ta ina za ta fita fara rama azumin ba wai tana tambaya za ta iya ciyarwa to aka rama kallon kunji za ta iya ciyarwa ko kun fahimta to akwai matan da suke da wato ba da muhimmanci wajen azumi wasu matan ma za ka ga bayan ma wanda ake binta da ta gama da su har na sankili take yi mafiya yawan mata ba sa nafila akwai wata mata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah har ya taba sakinta a tarihin rayuwarta daga cikin abubuwan da yasa Allah yake a mai da aurenta shine tana yawan azumin nafila fa innaha sawama qawama amma mata aiwa azumin Ramadan din ma yana gagara to annabi yace matan da take kula da sallah biyar ba ta sakaci ba ta zaman kallon fim a lokacin da ake kiran sallah ba ta zaman hira da gulma ko da cin nama da allamzu walhamazu ana kifta ido haka ana cewa in zaki ga tukunin ka sai ba ka wuce yi ba Allah ya gafarta mana baki daya to duk ba ta yin wannan da zaran an kira sallah za ta je ta dauki ruwan alwalanta ta yi karkinta ta yi alwalanta ta yi sallanta to ta kula da sallolin ta biyar sannan ta azunci watanta na Ramadan manzo Allah yace wa hafizat farjaha kuma ta tsare al'auranta bata bari wani da bai da alfarman yake ta mata mutunci yake ta mata mutunci ba saboda neman duniya ko dai saboda ana san ayyayi da sauran mata ai wance ga ta nan kullun tana kan hanyar Dubai tana kan hanyar kaza ita ma tana son ta rinka zuwa da haka sai ta je ta zubar da mutuncinta manzo Allah yace ta tsare al'auranta daga ita sai mijinta idan kuma ba ta yi aure ba tana nan ta tsare shi har san da Allah zai kawo wanda ya halatta ya ainihin wato sadu da ita Allah ya ce menene illa ma malakat aymanu illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu ma'ana sai iyakan da Allah ya mata hakan nan ta kiyaye ta bada kula ba ta bari a matsayinta na matan aure mijinta yana ainihin wato tariya na sunna da ita kuma tana yin mu'amala da wasu na waje Allah ya kiyaye yau lalacewa ya kai lalacewa matan aure har su ma suna da kungiya na ainihin wato mazinatan su wanda akwai wata shedaniya wata ita take zama wa shugaba yanzu ma a wannan zamani na social media har group suke da shi matan aure marasa mutunci da haka duk wacce take ciki to akwai hanyar da suke bi wajen a gano garin da take wajen a hada ta da wani malalaci a garin da take irin sa da haka ita wannan ita ce ne connection ko a hada wannan da wancan a hada wannan da wancan lalacewan ta kai lalacewa akwai waɗanda a cikin gidan aurenta ma take gayyato wasu suke zuwa suke lalata fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare mana al'umman nan ta wallahi lalace wannan duk ana yin shi a cikin kasashen nan Allah ya kiyaye annabi yace ta tsare al'auranta ta kiyaye farjinta ba haka Allah ya sifanta wancan mata da muka gama ji ba yanzu Maryam Allah yace allati ahsanat farjaha ta tsare al'auranta ba ta bari shi yasa su da kansu mutanenta da suka ganta da juna biyu sai da suka yi mamaki anna laki hadha wannan kuma daga ina tace daga Allah suka ce ba kana abuki mar'asau babanki an san ki mutumi an san shi mutumin kirki ne amma kana ummuki baghiya mai yake ba bita zaizai ne kawai tana ballagaza a cikin gari ba haka take ba tace ita ma din hakan balagatacciyan bace wannan al'amari ne kawai daga Allah amma za ku zai bayyana gare ku a daga baya bace wa kowa ko bace cewa kowa komai ba to almuhim idan kika zama nagari to ƴaƴanki ma akwai possibility na su zama nagari amma da zaran kin zubar da mutuncinki to Allah ya kyauta irin yadda ake samu a duniya a yau to zaka ga al'amura duk sun tabarbare annabi ne yace ta tsara al'auranta jama'an fahimta ko sai yace wa ata'at zawjaha sai kuma tayi wa mijinta biyayya wannan biyayya a cikin haddi na shari'ar musulunci in la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba wai yi wa miji da'a a wajen sabawa Allah ba dan wata zaka rinka yin wani abu da Allah ya haramta in aka ce mata sai ce to ya ta iya ai mijinta ne yace tayi kuma an ce ai wa miji da'a a'a inama ta'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne a cikin abin da Allah ya yarje to sai tayi wa mijinta biyayya kun ji an hada abubuwa guda nawa kenan guda hudu tayi tana kula da sallah bata sakaci da sallah tana yin azumin ta na ramadan tana ainiwa ta tsare al'auranta sannan tana da'a ga mijinta to kun ga mata aure ce kenan ba ce tana da'a ga producer ake ce musu ko shugabannin nan da suke sa su ke nafinai da suke yawace da su kasa gari ba shi take yi wa da'a ba mijinta take yi wa da'a ba wani lalatacce akan titi ba wani mara kirki ba wanda suke haduwa suke masha Allah da shi a mijinta wa ata'at zawjaha ko ba'laha sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qila laha za a ce da ita udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati shi'ti ga kofofin aljanna guda takwas za a nuna mata isu ga aljannan kaza ga kofa kaza duk wanda kika ga dama ki zaba ki shiga aljanna ta cikin shi saboda ta kiyaye waɗannan dokokin sai kaga mata aure mai daraja ce ita kuma ka duba hatta a zamanin nan namu duk inda za a zo ana fadan alkhairin wata baiwa Allah zaka ga mata aure ce da ta zai kai hakuri da zaman gida aure baya ga wannan manyan malamai suna ainihin wato ƙara wasu zantuttuka da suke ƙara nuna mana irin ahamiya da yake ga mace ta yi haƙuri a rayuwarta na zaman gidan aure shine babbar makamin da mace idan ta rike a zaman gidan aure to za ta cimma nasara shine haƙuri shi yasa zaka ga da zaran an daura aure daga cikin abubuwan da zaka ga ake yin nasiha da sai a ce to yanzu kuma fa sai zaman haƙuri haka ne ko ba haka bane saboda tabbas akwai buƙatar ai haƙurin zaki zo ki wani rayuwa ne wanda baki saba ba zaki zo ki zauna a ƙarƙashin wani wanda da bai isa da ke ba amma yau sai abin da yake hatta inda zaki fita sai da izinin shi masallaci wannan in zaki zo sallah duk da an ce kada ya hana amma fa sai kin nemi izini ba kawai zaki cire hijabi yace to baba na tafi kamar yadda ka saba a gidanku ba kashi kun ga akwai bukatar mutum ya ƙara hakuri akan hakurin shi sannan zaki zamo mai kula da komai nashi in baya nan ki tsare mutuncin shi in yana nan ki bashi kulawa da yake bukata manzo Allah yace khairun nisa mata mafi alkhairi a wajen Allah shine matan da idan mijinsu ya tasa su a gaba yana kallon su sai ya rinka jin hankalin shi kwance allati idza nazara ilaiha sarratu tsakani da Allah ki tambaye kanki in mijinki ya kura miki ido yana kallon ki kina tunanin hankalin shi na kwanciya ko ko kallo yake kai ga wata bala'i kun ga bala'in nan Allah zai raba mu lafiya wala wata haka miji take kallon ta to ki gyara daga yau an gane wannan ne ke ko ya zama sha'awa yake ji a cikin kokon zuciyar shi saboda kallon ki da yake an fahimta ko kuma duk kun san abin da za ku yi ku mai da zukatan mazajen ku ya zama haka ko ba ku sani ba sun sani kawai shedan ne yake biya musu wani karatun wani lokacin ko Allah ya raba mu daga shedan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa idha amaratu wa idha amarata ata'atuhu idan ya umarce ta to za ta yi mishi da'a in ya ce mata yi kaza kada ki yi kaza za ta yi mishi da'a sannan wa idha ghaba anha idan baya nan ya fita ya barta to hafizatu fi malihi wa nafsiha za ta tsare shi za ta tsare mijin wajen akaran kanta za ta kiyaye mutuncin kanta hatta magana ba za ta yi da wanda bai cancanta yi magana da ita ba amma wata matan Allah Allah take mijin ya fita yana fita ita ma tana jajibo hijabi ta yi waje ko tana dauko waya ta kira ta ce to wane taho mutumin ya tafi su ma sai su zo su tafi to kada dai a tafi wutan jahannama Allah ya kiyaye to waɗannan ababe suna da ainihin wato abubuwan da suke nuna mana irin yanayi da ya kamata mu ainihin wato fahimta a zamantakewa na aure na'am to a cikin da abin da ya rage malamai suka ce yana daga cikin hanyar da za a fahimci wannan kamar yadda na ambata shine mu gane cewa cikin zaman aure to anan ne ake samun wani irin matsayi wanda ba a taba samun su a wani rayuwa da ba na zama aure ba shi yasa ku ga annabawa baki ɗayan su kaf sai da Allah madaukakin sarki ya sanya musu zuri'a ya sanya musu ainihin wato matan aure babu wani annabi sai da yanzu yana da ainihin wato matan aure saboda akwai alkhairi a wannan zamantakewa na aure babu alkhairi a zaman kadaici annabi adam ya ishe mu misali da Allah ya halice shi bai bar shi ya tafi aljanna haka nan siddan ba sai da ya hada shi da matar shi wa khalaqa minha zawjaha sannan kuma yana daga cikin abin da zai nuna mana muhimmancin zaman aure hatta jin dadin aljanna baya tabbata baya cika sai ainihin wato ya tabbata mutum ya samu abokin zama a cikin aljanna shi yasa aka zo ana sifanta yan aljanna sai kaji ana cewa lahum fiha azwajun mutahhara suna da wasu mata tsarkaka matan da ba sa kazanta ba sa haila wanda saboda kyawun su da irin suran jikin su idan ka kalle ta kana ganin kanka a jikinta wato kaman madidi kenan ko to Allah ya tattale su ne Allah ya ce uiddatil muttaqi ya tattallawa bayin Allah masu takawa saboda wannan shine abin da yake samar da natsuwa yake samar da kwanciyar hankali sannan rayuwar mace baya cika sai in tana karkashin wani namiji saboda dabi'ar mace Allah ya halice ta ne mai rauni to idan baka samu wanda zai taya ka wato ya karfafa ka ba wannan raunin ba zai taba saka cin nasara a rayuwarka ba shi yasa suke cewa da turancin mu na ingilishi ko behind every successful man suke cewa to amma ni zan ce woman an fahimta ko there is a man duk matar da kaga ta ci nasara a rayuwarta to akwai wani namiji ne da ya tsayuwa a matsayin shi namijin aure wanda ya zama mata uba ya zama mata uwa ya zama mata wa ya zama mata kani kuma above all ya zama mata miji da ya tsayu a kanta to idan mace bata kyautata mishi ba to ba zai mata irin waɗannan abubuwa na gudunmuwa ba Allah madaukakin sarki ya samu cika da kyau da imani dan uwa masu albarka ainihin isharar lokaci yayi muna fatan dan abinda muka ambata zai ƙara akan abinda malamin ya karantar da mu kuma zamu samu abinda zamu dauka a cikin mai amfani da shi Allah ya sa mu cika da kyau da imani wadanda suke gidajen aure a cikin mu Allah ya zaunar da auren su lafiya Allah ya ba su zuri'a tayyiba da arziki mai yalwa wanda za su ji dadin rayuwarsu wadanda ainihin wato basu yi aure ba ko ba su da mazaje Allah ya ba su mazaje masu albarka Allah madaukakin sarki ya sa su zama abokan rayuwa ne za su zama gare su tun daga nan duniya har lahira Allah ya sa mu cika da kyau da imani dan uwa masu albarka sai in Allah ya sake kaddaran wani haduwar mu karo na gaba ina iya tuna mun hadu a nan wani lokaci can baya ko yawwa to gashi Allah ya kara kaddarowa sai kuma wani lokacin Allah ya kara kaddarawa mu ne mara fatan alkhairi dan wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم
ورحمه الله وبركاته